malaikin wa nu'minu bi annahu kuma muna yin imani cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir muna yin imani cewa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu tamkan Allah babu wani abu tamkan shi wa huwa as-sami'u kuma shi ne mai ji al-basir kuma shi ne mai gani wannan aya babban ka'ida ce daga cikin ka'idojin da ake amfani da su wajen fahimtar sunayen Allah da sifofinsa saboda kamar da muka yi bayani a baya ahlus sunna wal jama'a muna tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa kamar da suka zo a cikin nassosin alqur'ani da sunna kuma haka bane ba ma kore su mun ce babu ba ma kuma canza ma'anoninsu haka nan kuma ba ma kwatanta su da sifofin halittunsa kuma ba ma kamanta su da sifofin halittunsa mun gane ko wannan shi ne za mu gane a cikin da yawa daga cikin littattafan ahlus sunna wal jama'a suna cewa nu'minu bi asma'illahi wa sifatihi min duni ta'til a ta'til shi ne a kore su a ce babu wala at-tahrif ta'ani shi ne a karkata da ma'anoninsu a canza ma'anoninsu wala tantir aw tashbih ta haka kuma ba ma kwatanta su kuma kamanta su da sifofin halittunsa to wannan ka'ida shi ne babban dalili akan haka wannan aya ita ce babban dalili akan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu tamkar Allah babu wani abu da ke kama da shi saboda haka ayan raddi ce ga waɗanda suke kwatanta sifofin Allah da sifofin halittunsa ina ba ta mu gane sa'annan kuma ayan raddi ce ga waɗanda suke kore sifofin Allah gabaɗaya saboda bayan Allah ya tabbata mana cewa babu wani abu kamar shi sai ya sake tabbata mana kansa da sifofin sai ce wa huwa sami na fata mun gane bayan ce da yasa kamar shi shi un dan karka tunani to tun da an ce babu wani abu kamar shi karka tunani kenan babu a sai ce wa huwa sami ul basir shi ne mai ji kuma shi ne mai gani kenan sifofin suna nan amma dai ba za mu kwatanta su ba da sifofin halittu ba ina fata mun fahimta sa'annan kuma yace wa huwa sami shi ne mai ji As-Sami' bayani daga cikin sunayen Allah sunayen yana daga cikin sunayen Allah As-Sami' haka nan kuma daga cikin sunayensa shi ne ji ne Allah subhanahu wataala yana ji kamar da ya dace da girmansa da daukakansa As-Sami' a cikin Al-Qur'ani yana zuwa da ma'anoni daban-daban ko in ce yana zuwa da manufofi daban-daban da farko malamai suna kasa As-Sami' gida biyu suna cewa akwai sam'ul ijaba sannan kuma akwai sam'ul idrak ne ake nufi da samun ijaba ma'ana jin Allah wanda yake nuna amsawansa ga addu'o'i wani lokaci Allah zai ce shi ne mai ji imana shi ne mai amsa addu'a ina fata mun gane misali kamar da zuwa cikin sautin Ibrahim Allah kuma ta ba mu labarin addu'o'i da annabi Ibrahim ya yi a cikin sautin Ibrahim yake cewa wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wa ijnubni wa baniya an na'budu al-asnam yace ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake cewa rabbi ij'al hadha al-balada aminan ya kai dalili ka sanya wannan gari wani gari garin Makka ka sanya wannan gari ya zama to gari amintacce sai yace wa ijnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka ni san ta da ni da yara na daga mabota wa gumaka yace rabbi innahunna adballa kathiran min an-nas har zuwa san da yazo yace alhamdulillahi alladhi wahabani ala al-kibri isma'il وإسحاق فيتم إن ربي لسميع الدعاء ولا شيء مهم ثاني يت إن ربي لسميع الدعاء لا يظل بنا نجي الدعاء أي أمس الدعاء أنا فات مغاي قال ربك ولي تاني كسر مك ولي أكاد شو أنا أعلم جسوس إنه مجيب الدعاء ولا شيء معناه سميع الدعاء ترى كا ولا شيء لسم الإجابة الله ينا جي بمعنى ينا أمس الدعاء أنا فات مغاي sannan kuma akwai sami' bima'ana sam'ul idrak ma'ana yana jin duk maganganun da ake yi yana jin sautuka wannan shine sam'ul idrak ina fata mun gane yana jin maganganu da sautuka wannan kuma shi ma yana zuwa da manufofi guda uku a cikin alqur'ani wani lokaci Allah yana sanar da bayinsa yana ji maganganun su domin ya tsoratar da su su san cewa yana ji abinda suke faɗa saboda haka su kula da maganganun su misali Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana cewa laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu إن الله قدير ونحن أغنياء. لكن حقيقة ألا ياجي ما جنا وبدنا سكتين. إن الله قدير ألا قدير لي معنا ألا سلكني ونحن أغنياء وما موني موني ما سوى داتا وانا ما جنون سوى ما جنون يهودا وني سنة كده وانا ما جنون Allah ya ce hakika Allah ya ji magana su domin ne dan ya kuma sanda su san cewa ya kamata su yi tuba daga wannan magana sai ya ce a karshen ayat sai ta ne ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka fada wa qatluhum al-anbiya idan haka ne kuma kashe annabawa da suke yi ba tare da gaskiya ba wa naqulu lahum kuma mun ce musu a ranar da take kana dubu azabul hari ku dandana azabun wuta kan ce ne da yace yana jin maganar su imana yana korotar da su ne su kula da maganganun su ina fata mun gane sa'annan kuma wani lokaci Allah yana sanar da bayinka yana ji maganganun su domin ya karfafa su ina fata mun gane domin ya zama karfin gwiwa gare su misali wannan shine sanda Allah subhanahu wataala ya turo annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna sai ya ce musu la takhafa kada ku tsoro innani ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina gani kaga da yake musu ina ji ana mana kada ku tsoro ina gani ina ji duk abubuwan da za su gudana ba ganin ku da Fir'auna to haka ba za su iya cutar da ku ba ina fata mun gane to haka annan yana sanar da su yana ji ne domin ne domin ya karfafa su sa'annan kuma wani lokaci Allah yana sanar da bayinsa yana ji domin ya nuna musu cewa jinsa ya bambanta daga jinsu jin Allah kana wa ta'ala ya yalwaci komai da kowa a koina a kowane lokaci misali wannan shine cikin sautin mudalala Allah yake qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yake qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha hakika Allah ya ji magana wancan ita matan da take jayayya da kai take mutu da kai kamar da mutum ne ya wata ce ki ina ka kuma tana ni ta kokon ta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakum Allah yana jin muhawarakum ana Allah yana jin abinda kuke tattaunawa da wannan matan mana Aisha da aka koko da wannan aya take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu as-samawati wal ard yake godiya ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwati sabai da kasa yake cewa ni fa na kasance a gefen daki ina kuka da su a inda manzo yake magana da wannan matan amma kuma duk da haka ba na jin dukkan maganganun su sai ga kuma Allah subhanahu wataala min kawti sabi samawa yana jin maganganun su har kuma ya saukar da aya game da haka kawai kenan Allah yana sanar da mu yana ji ne dan mu san cewa jin sa ya yalwaci komai da kowa a kowane lokaci a kowane ina fata mun gane kuma wannan shine asami Allah mai jin jin yana jin kamar da ya dace da girman sa da baitakan sa sannan kuma Allah yake wa huwa as-sami'u al-basir shine kuma mai gani haka nan kuma gani Allah al-basir a cikin al-Qur'ani wani lokaci yana zuwa mana al-basir mana basarun ru'ya mana Allah yana gani yana kallo haka nan kuma al-basir yana zuwa mana basarun ilm mana Allah yana sani da abubuwan da muke aikatawa ina fata mun gane kuma daga wani lokaci misali dan wakarta Allah yake wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin bayinsa ma'anan basir bil ibad bil ibad anan shine Allah yana sane da bayinsa da baki da wannan shine ma'anar albasir anan duk wanda aka ce albasir aka zo da ba a gaba abin da yazo a gaban shi wannan basirul ilm nan sai kuma yake lahu maqalidus samawati wal ard lahu maqalidus samawati wal ard Allah shi yake da maqalid idan aka ce makalid wasu malaman tafsiri suna fassara shi da mafate saboda haka kuma sai ya zamanto lahu makalidus samawati wal ard Allah shi yake da mabudan samai da kasa mafate wasu malaman tafsiri kuma suna fassara shi da khaza'i saboda haka kuma sai ya zamanto lahu makalidus samawati wal ard Allah shi yake da tsakoki samai da kasa ina fata mun gane kowanne za su hawo kan aya abinda ayar take kokarin nuna mana shine Allah shi ke da cikakken mulkin samai da kasa shi yasa yace yabsutu rizqa liman yasha yana shimfira arziki ga wanda ya so wa yaqdir haka nan kuma yana kuntatawa wanda ya so dan muka ce Allah yana shimfira arziki ga wanda ya so kuma yana kuntatawa ga wanda ya so ba ana nufin yana yin haka ne bisa ga gani dama a'a abinda ake nufi yana yin haka ne bisa ga hikimanta saboda son Allah yana tare da hikimanta ina fata mun gane sai yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai ce me inna Allah kana aliman hakima ma'ana son Allah yana tare da hikimanta ba wai son bisa ga gani dama yake ba saboda haka Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yana kuntatawa wanda ya so bisa ga iliminsa da hikimarsa mun gane ko wani idan Allah ya yaba ya yaba ta mata arziki hakan yana iya zaman sanadiyan zuwansa kusa zuwa ga Allah hakan na iya zaman sanadiyan wato ka same shi yana son alkhairi yana bada zakka yana yin sadaka yana yin duk wani aikin alheri ga dukiyarsa amma kuma idan Allah ya masa talauci haka kuma zai iya nisantar da shi daga Allah haka kuma akwai wanda talauci shi ne ya dace da shi idan yana cikin talauci a lokacin da zaka same shi kullum yana zuwa masallaci kullum yana azumi litini da alhamin kullum ya kaɗa gan shi cikin natsuwa amma kuma da zarar Allah ya yalwata masa kuma sai ya tafi layi ko ba haka bane muna samun irin wannan da yawa saboda ga wani lokaci arziki sai ya zama to ibtidai ga mutum haka kuma shi ma talauci yana iya zama ibtidai ga mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake man fakru akhshamu alaikum yake ba talauci bane nake ji maka tsoro walakin ni akhsha an tufa alaikum ad-dunya amma kuma ina ji maka tsoro a bude maka duniya mana Allah ya yalwata maka duniya sai to ne yake fatatana fasuha kama kana fakaha man qablakum sai ku yi gasa a kanta kamar yadda wanda suka gabace ku suka yi gasa a kanta yake fatum mitakum kama ahna fatum sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su saboda haka arziki tana iya zamanto sanadin halaka mutum haka kuma talauci yana iya zamanto halaka mutum kamar yadda halaka halaka ne ala kulli hal Allah yana yi ne bisa ga ilimin sa da hikimarsa ina fata mun gane sai ta yace innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah yana sane da dukkan komai sa'an kuma sai ya ce wa nu'minu haka nan kuma muna yin imani bi annahu cewa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a cikin kasa illa ala Allah rizqa a fati arzikinta yana ga Allah ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a cikin kasa dabba a nan abin da ake nufi shine kullu ma yadubbu ala al ard duk wani rai mai tafiya a bayan kasa saboda haka ta hada da mutum da dabbobi da muka sani dukkan arziki mu yana ga hannun Allah Allah yana sane da kowa kuma ya kaddara arzikin kowa babu wani rai da zai bar nan duniya a bakin ya gama cin arzikin da Allah ya rubuta masa idan kai baka san inda arzikinka yake ba arzikinka ya san inda kake ina fata mun gane sai Allah yake wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san mustaqarraha ai ya san inda wurin da take tabbata wurin da kowane dabba take tabbata wa mustawda'aha haka nan kuma ya san inda aka ajiye ka inda aka yi ajiyar ka kullun fi kitabin mubin duk wannan yana cikin littafi bayyanan ne littafi ana ana nufin lahul mahfuz ina fata mun gane Allah ya san ya la mustaqarraha ya san inda kake tabbata wato malamin ta duka ta mutaki nufin shine uwa mana mun haifar mace nan da mutum nan da duk wani abun haihuwa yake tabbata kafin ya cikin zuwa da duniya wa mustawda'aha kuma wurin da aka yi mata ajiya ma'ana uba wasu malamai kuma suka ce mustaqarraha ana nufin gidan lahira saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alqur'ani yace wa innal akhirata hiya darul karam lalle gidan lahira shine gidan da yake da tabbata to ba sai zama mustaqarraha ai gidanta a lahira sawa wa cikin aljanna ko kuma a cikin wuta alƙur'ani yace wa mustawda'aha kuma ana nufin nan duniya ana Allah ya bar mu a nan duniya ne kamar ajiya kasan kuma idan kai ajiya wai mutum duk sanda ka dan dama zaka je ka dauka ko ba ka bari sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi rasuwa me yake cewa yake yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta Allah shi yake da abin da ya dauka kuma shi yake da abin da yake bayarwa wannan shine ya Allah mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kamalin rizq da ayar da muka fara sa a baya da wannan aya duka suna nuna mana wato Allah shine al-ali Allah shine masani sanin sa ya gane kowa da komai a kowane lokaci a kowane sannan kuma Allah shine ar-razzaq Allah shine mai azartawa yana sanye da kowa kuma arzikin komai yana hannunsa ina fata mun gane نعم سيئة ونؤمن هكذا كما هنا إيمان لأنه سيوى عنده مفاتيح البيت هنا إيمان سيوى أورنسا عنده أورنسا أي أورن الله مفاتيح البيت أقيم مفتدان بيت لا يعلمها إلا هو صاد وانده يسوسو أفاتيح ويعلم ما في البر والبحر يا سان ابون da yake cikin tudu da kuma abun da yake cikin ruwa وما تسقط من ورقة الا يعلمها haka ne kuma babu wani ganye wanda zai fadi a fati Allah ya san da ita wala habbatin fi zulumat al-ard haka kuma babu wata kwaya a cikin duhun kasa wala ratbin haka kuma wani abu danye wala yabitin kuma wani abu fashe illa fi kitabin a fati suna cikin littafi bayyananne wannan aya tana magana ne akan ilimin gaibi a wata karatun na akwai da muka karanta muka magana akan ilimin gaibi ne ce zan yi bayani da muka zo nan gaba da wannan aya da ayar da ke gabanta duk suna magana ne akan ilimin gaibi ko ana bari mu kanta ayar ta gaba kuma malai ce wa nu'minu bi annahu haka ne kuma muna yin imani bi annallahi cewa Allah inda mu a wurin sa ilimin sa'a akwai ilimin lokaci mana lokacin tashin kiyama wa yunzilu al-ghayb kuma shi yake saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham haka nan kuma ya san abin da yake cikin ma'aikaci wa ma tadri nafsu ma za ta gaba babu wata rai wanda ta san abin da za ta samu gobe ko abin da za ta aikata wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut haka kuma babu wata rai da ta san a wata kasa za ta mutu inna allaha alimun qabir lalle allah shine masani qabir cewa malam ya kawo wannan aya ta biyu ne saboda wannan aya tana fassara aya ta gabata da allah gona wata ne yace a aya ta farko inda mu mafatihul ghaib a wurin sa mabudan ghaib suke mafatihul ghaib kamar da manzo allah ya fassara su su ne wadannan abubuwa guda biyar da aka ambata a aya ta gaba manzo allah ya ce mafatihul ghaib khamsa لا يعلمها الا هو مبدن غيب غدا جرني باب wanda ya san su a fati Allah sai ya karanta wannan aya ta karshen suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a lan da Allah a wurin sa ilmu sa'a yake wato ilmin lokacin tashi kiyama babu wanda ya san ilmin tashi kiyama a fati Allah subhanahu wa ta'ala hatta mun za Allah bai sani ba shi yasa a cikin hadisin jibril da jibril ya tambaye shi mata sa'a ne manzo Allah yake yace mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il yace wanda aka yi masa tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba ma'ana da ni da kai duk mun san cewa babu wanda ya san lokacin sa'a a bakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma'ana mal mas'ul an hadi alim al-sa'i na fata mu gane sai yace wa yunzilu al-ghayb kuma shi ne yake saukar da ruwa mun ga da wannan magana da kai bai ce ya san lokacin da ruwa yake sauka ba ko wa ga wani yace wa yunzilu al-ghayb shi yake saukar da ruwa domin da mun san cewa masu sayan tarihi sai zuwa da suke hasashe za a yi ruwan gobe a wuri ka ba wani ne wani ne ba ilimin gari ba na gare su saboda me hasashe suke sannan kuma suna amfani ne da abubuwan da suka bayyana a bisa ga zahiri abu wato yanayin girgi da suke dubawa sai su gani girgin da yake kunshe da ruwa sai ce ruwa zai sauka gobe kuma amma kuma duk da haka so nawa girgije yana faruwa amma kuma ba yi ruwa ba ko wata bane sa'annan kuma ba su san iyakar ruwan da za a yi ba ko ba ka bane ko su san iyakar ruwan da za su yi dala ba su sani ba sa'annan kuma hatta ruwan hasashen da suke yi hasashe ne na kusa kusa cikin awa 24 ko kuma awa 48 amma babu wani na'uran da zai iya gaya mana ruwan da za a yi a shekara mai zuwa yanzu nan babu wani na'uran da zai iya wannan bayani saboda shi yasa Allah kada ya sani shi yasa Allah ke wani nazilin zai shi yake saukar da ruwa mana shi ya san iyakar ruwan da zai sauka shi kuma ya san a lokacin da zai sauka da ruwa ina fata mun gane na'am sai ya ce wa ya'lamu ma fil ardh kuma shi ya san abin da yake cikin mahaifanni abin da yake cikin mahaifanni ma'ana cikakken ilimi akan abin da yake cikin mahaifar mutum yanzu saboda ci gaba a ilimi ana iya gane mace tana dauke da ciki namiji ko na mace amma kuma ba za a iya gane wannan haihuwa idan ya zo duniya fari zai zama ko kuma baki zai zama ba wanda ya sani gajere ne zama ko kuma yana da sai ba sani ba ramin ne ko kuma zai zama mutum da ki ba ba wanda zai yafa da mana wannan sannan kuma idan yazo dina ma wani ne aiki ne zai aikata ba wanda ya sani sai Allah to kaga Allah shi ke da hakika ne abin da yake cikin mahaifar mace sannan yace wa ma tadri nafsu ma la taksubu gala babu wata rai da saka abin da aka samu gobe wa ma tadri nafsu bi ayi arkamu haka kuma babu wata rai da saka abin da aka samu wannan abuwa guda biyar su ne mafatihul ghaib al-khamsa su ne magudan ghaib guda biyar wanda babu ba wanda ya san su a face Allah su ne kuma malamai suke kira al-ghaib al-mutlaq malamai suna kasa ghaib guda biyu akwai ghaibul mutlaq ghaib wanda babu wanda ya san ta a face Allah su ne wannan guda biyar sannan kuma akwai ghaibul nisbi da kuma ghaibul nisbi shi ne ghaib wanda wanda su san shi wanda kuma su san shi ba shi ne ma'anar nisbi ma'ana ya dangaci mutum wani yana iya sani shi wani zai yi san shi ba wala Allah kun mamaki wannan ko misali a gurin misali misali Allah subhanahu wa ta'ala cikin alquran yana cewa yace ne cikin surah al-imran yace zalika min anba'il ghaib yuhihi ilayk sai ce wa ma kunta ladayhim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqul maryam wa ma kunta ladayhim id yaqtasimun yace zalika min anba'il ghaib wannan na daga cikin labarin ghaibi ha yuhihi ilayk wanda muke wahayin sa zuwa gare ka yace wa ma kunta ladayhim baka kasance a wurin su ba id yulquna aqlamahum a lokacin da suke jefar da alkalmansu ayyuhum suna kuriya kuriya ake a lokacin ayyuhum yaqtul maryam wane daga cikin su zai karbi maryam nana maryam ya maka reno wa ma kunta ladayhim id yaqtul haka na kuma ba ka nan a lokacin da suke ta hujuma kaga wannan abun da ya faru dan da imran da matan suka haifi nana maryam suka zo da ita kamar ta ci ana neman wa zai karbi reno ba wannan abun kisan abu ne da wadanda suke da wadanda suka halarci abu kaga ba ilimin gani bane tunda abun a gaban su ya faru amma kuma Allah ya kira shi gaibi ga manzon Allah ma'ana dangane da manzon Allah da mu ilmi gaibi ne saboda ba ma wuri a lokaci kuma ba yanda za a yi musani in ba Allah ya wahayi ta zuwa garinmu ba saboda ba sai mutum gaibi ne nisbi ma'ana bi nisbat Muhammad wa ummatuhu gaibi ne na ba da mu gane amma kuma dangane da wadanda suke na a lokacin da abun ya faru ilmi shahada ne a gaban su abun ya faru ko wa kamar ne ko ga irin wannan shine gaibi nisbi wasu suna iya sanin shi wasu ba su san shi ba mutum na iya sanin shi idan ya samu asbab na sanin shi wanda kuma asbab na sanin shi bai bayyana gare shi ba ba zai san shi ba yanzu muna nan inda zaka tafi waya ka kira wanda yake a dankulo ka ce me yake faruwa a masjidu darul ulum zai tuna ka ban sani ba ko ba ka ba saboda ka abin da ke faruwa a nan gare mu ilmun shahada amma kuma ga wanda yake a dankulo ko kuma wanda yake baras ilmun ghaib bai san shi ba ina fata mun gane to ka irin wannan shine ghaibul nasbi haka na kuma abin da ke faruwa misali misali a sama ta farko malaiku suna tattaunawa akan abubuwan da za su faru a nan duniya ga su malaiku ilmu shahada amma kuma gare mu ilmu ghaibi ina fata mun gane wannan shine ake nufi ghaibul nasbi to ka malaiku suna kasa ghaibul mutlaq ta kuma ghaibul nasbi ghaibul mutlaq babu wanda ya san su a face Allah sun wannan guda biyar sannan kuma akwai ghaibul nasbi wanda wasu na iya sanin su wasu ba su ba ke yasa da Allah yake wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ghaibul mutlaq sai yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake cikin tudu da kuma abin da yake cikin ruwa kaga idan ka tambaye ni me yake menene a cikin tekun Atlantic yanzu nan ban sani ba amma kuma turawa suna shiga kuma suna ganin kifaye da kuma abubuwan da suke ciki gare su sai zama ilmu shahada gare mu ana sai zama ilmu gai ina fata mun ga to raka da yake waya na masu ban wal ban ai wannan yana nuna mana akwai gaibi misli dina akwai wani abu wanda zai zama gaibi ga wasu kuma ya zama to ilmu shahada ga wasu amma kuma min haitu jumla ya alau ma fil bar wal bahr ma'ana ya sa abin da yake cikin tudu da kasa a tattare ga baki da sai zama to gaibi mutla don da ba wanda yake ya ga maka ga iya adadin dabbobi da ke cikin duniya ga baki da ba wanda zai faɗi wannan ga iya dabbobi da ke cikin ga iya abin da ke cikin ruwa ga baki da ba wanda zai faɗi wannan saboda haka ilimin su a tattare sai zama to gaibul mutlaq ina fata mun gane yawa sannan kuma game da gaibi wato ilimin gaibi shi mun zala sallallahu alaihi wasallam ya san zai ko bai san gaibi ba dawa mu ahli sunna muna cewa manzo Allah bai san gaibi ba wasu kuma suna ce manzo Allah ya san gaibi sai a dinga kawo maka misalai abubuwa da manzo Allah ya bada labarin su wanda suna daga cikin ilimin gaibi saka sai mai ya menene bayani zaka yi akan irin wannan abuwa misali a yakin Badar wanda Allah duka bin yaki ya zo yana kafa da labari za a kashe Abu Jahal a wuri kaza za a kashe Umayya bin Khalaf a wuri kaza za a kashe duka kuma bayan yakin an same su kowa a inda manzon yake za a kashe shi a nan kuma aka kashe wannan ba ilimin ne wani ko wa kamar sannan kuma a cikin nasu yakin Badar mu ma za mu ce akwai dalili akan cewa manzon da san dai kuma saboda da kuka zo yakin Badar manzon ya fara kusa a wuri ya tsaya wani sahabi sunan shi Khabbab ya ga dan manzon ya tsaya kai manzon Allah Allah ne maka wai cewa mu tsaya nan manzon ya ce a wallahi kawai ni na ga cewa ina ya da kuma yake cewa wannan ba wani tsaya bane da muka tsaya nan za mu tsaya ki ba sai aka tsaya wuri a cikin da sai gawo inda ya ga duwaye kamar da cewa ba shi kamar sai a duba sai da ka tsaya ya za mu yi sauki ba kan wannan nawo ba sai mu ce manzo Allah ne san gaibu ba kai sai no bi mana bai san abin da yake cikin lafin mahfuz ba ana fata mu gane amma kuma Allah yana sanar da shi sai wannan lokaci ta hanyar wahayi wannan kawai shi ne bai san gaibu bai mana ya san gaibu sai da komai ya san su a lokacin da yake so ya san su a bisa ga ganin damar sa wannan mutum ba kun gane da kansu ba amma dai kuma Allah yana masa wahayi gai ba manzala ya ga mana alawuni ta ce kiyama ba ba daga cikin ilmin gaibu bane amma kuma ya ga mana ko ba ka bane ya ga mana wasu akwai sabo akwai alawuni gaibu akwai alawuni ta ce kiyama akwai manya akwai kanana ko ba ka bane akwai manya manyan guda goma wanda ba su faru ko ba za su zo za su faru gaba kuma ilmin gaibu ne saboda haka irin wadannan yana sani su ne ta hanyar wahayi wanda shine ma'anar ayar da take sautin jin inda Allah kuma yake cewa alimul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا شيئا متجلي كما بايا بين الغيب والقوى الا من ارتضى ابا تي wanda yayi da shi min rasuli hadan da yake min rasul ana ya hada da rasul na malaika da kuma rasul na dan adam to shi ma malaika jibril a san da yasa a san da Allah ya yayi masa magana wahayi yazo da shi zai zo ya dawo manzo Allah kaga kafin wahayi ya isa zuwa ga manzo Allah yana cikin ilimin gaibi ko ba kowane amma kuma ilimin shahara na gaji zai tun Allah ya riga ya sani da shi ya riga ya sani amma kuma ga manzo Allah ilimin gaibi mu mai wannan bayani shi yasa idan muka kasa gaibi zuwa ga biyu a haka ne zai a wato na kotin za su mara sauke fahimta wahayi kafin Allah ya sanar da Jibril gaibi mutlak babu wanda ya san su gabaki daya babu wanda ya san ta gabaki daya a lokacin da ya sanar da Jibril kafin ta isa zuwa ga manzo Allah ya zama gaibi nisbi dangane da manzo Allah mai wuce shi sai san shi ba dangane da Jibril ina mu shahada ya riga san ta ko wa kamar har kuma ya zo zuwa ga manzo Allah idan manzo Allah ya samu labari ga manzo Allah ya zama ina mu shahada ga sauran al'umma kafin manzo Allah ya sanar mu ina mu gaishe ba ina fata mun gane yo wannan shine alimul ghaib wala yuhiru ala ghaibihi ahada illa man yusalla min rasul na fata mun gane ga ayan tana tabbatar cewa ba wanda ya san gaibi a face manzo wanda Allah ya yarda da shi amma kuma shi ma ta hanyar wahayi shi yasa fa shi yasa a karta yace yace fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafala yace domin wato kan da za su zo masa da wannan wahayi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafala ana sa rafala wato gadi da tsaro sosai mai karfi ta gaban sa da kuma ta bayan sa kan da za su sauka da wahayi ana sa gadi kamar da mulke gani bodyguard haka nan za a yi ma wahayi gadi sosai ta inda aljanu ba za su iya satan komai daga ciki ba ina fata mun gane wannan shi mana ko inna yasu da kuma dinne da yawan kalmi amma mu sai kai ko mun ga Allah ya san wai kamar da wasu suke ne ba mun san Allah ku huta da iyaka ku ce wa min ilmika ilmun lawhi wa ilmun kalami wal lawhi an kamar da yazo a cikin kafidan burda wannan kuskure ne ashe mun zale idan da cikin ilmi sa ilmi al kalami da allo mana ya san dukkanin abin da ke cikin lawhi wannan babu wanda ya san a bakin Allah ko da ka mun san girman mun san Allah ko mun san girman Allah har mun ba mun san Allah girman Allah wannan kuskure ne ke ta Allah kuma zaka ce da masa an da mun kace mu la amliku li nafsi naf'an wala darran ila ma sha Allah Allah ya ce kace mu ban mallaka ma kai na ba wani abu amfani ko ci ba a bata abin da Allah ya ce sai ce wa man kuntu a'lamu ghaib da na san ghaibi da tsattar kun da kai da na yawan sa alkai amma mutane su kuma babu wani cuta da zai shafi mun ga da tsaki ya ke kuma ba a ya ke kuma ba ji maka rauni ba inda ya san cewa zai ji maka rauni a wajen je ai ba zai ba shine walau kuntu a'lamu ghaib ma tasfiru ta kana yawa ta alkhairi wa ma mutane su kuma babu wani cuta da zai shafi amma ko bai sani ba sai ya je wuri kuma sai a cika da kowa in ana illa nazirin wa basirin li qaumin ni ba komai ba a fasalin mai zargaji da kuma mai ba da bushara ga mutane wanda da cikin imani ina fata mun gani na sai ya ce wa nu'minu muna kuma yin imani bi anna allaha yatakallam muna imani cewa allah yana magana bima sha'a yana faɗin abin da ya so mata sha'a a lokacin da ya so kaifa sha'a yanda ya so dalili akan haka shi ne wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi magana da Musa taklima magana sosai sai kuma mala ya kawo wata aya kuma a gaba ya ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu a lokacin da Musa ya zo miƙatin mu wa kallamahu rabbuhu sai kuma ubangijinsa ya yi masa magana me yasa ya kawo wannan aya ta gaba ya kawo shi ne don ya tabbatar da cewa Allah shi ya yi magana ga Musa a kan da Musa ya zo miƙa saboda ne waɗanda suke kore maganar Allah suna cewa Allah baya magana suna canza wannan aya ta farko da Musa ya karanta wa kallama Allah Musa taklima su suka karanta wa kallama Allah Musa taklima idan ka karanta wa kallama Allah kama da Allah din damma da kama da shi fatha wa kallama Allah sai zama to lafzul jalala shine maf'ul bi haka wanda kuka san da Arabi sai zama to lafzul jalala shine maf'ul bi sai zama to wato al-fa'il anan sai zama to Musa sai zama to Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne yayi magana da Musa ba ina fata mun gane da haka suke karantawa wa kallama Allah Musa taklima sai zama to Musa ne yayi magana ba Allah ba amma mu muna karantawa wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Musa magana sosai to amma hatta masu wannan shirmin idan suka zo kan wannan aya ba su da rubuta kuma saboda Allah yake walamma ja'a Musa limiqatina da Musa ya zo miqatina sai ce wa kallama Allah sai zo to ba yanda za ka yi ka canza ta annabi dole mu sai ubangiji sa ya yi masa magana sai ka sai ba yanda za ka canza kuma ina fata mun gane to shi yasa yazo da wannan aya ko annabi aya ta kawai yake wa nadainahu min janibi turi ayman wa qarrabnahu najiya Allah ta wanadainahu mun kira shi min janibi turi ayman a gefen dutse ta daman sa wa qarrabahu wa qarrabnahu najiya kuma muka kusantar da shi najiya ya zama abokin ganawa mana Allah ya gana da Annabi Musa akida ahlus sunna wal jamaa game da magana Allah shine muna tabbatarwa Allah da maganarsa Allah yana magana kuma da harafi da kalma da sauti yana magana a lokacin da ya so a kuma yanda ya so ina fata mun gane yana kuma magana da abin da ya so ba tare da mu kwatanta maganar Allah da maganar halittunsa ba mun riga mun karanta kai da a baya laysa kamithlihi shay babu wani kamar Allah saboda haka Allah yana magana na fata mun gane yana magana kamar da ya dace da girmansa da daukakansa da harafi da kalma da sauti da yaren da yake so yayi magana da larabci shine alqur'ani kuma mun gani Allah yayi magana da alqur'ani da harfofin alqur'ani da kalmomin da suke ciki da jumlolin da suke ciki duka a haka Allah yayi magana da su yayi magana da annabi malaka jibril shi kuma ya sauka da shi zuwa ganin Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani yayi magana da yaren ibraniya shine littafin at-taura yaren annabi musa ko haka bane yayi magana da yaren aramic shine yaren annabi isa shine littafin al-injil saboda Allah yana magana da yaren da ya gaddama a lokacin da ya gaddama da kuma yanda ya gaddama wadansu suna kore magana Allah suna cewa Allah baya magana da harafi da sauti su a wurin su subhanallah sai su ce magana Allah kalam ne nafsi su ce ma'anar ka'imun bi nafsi haka suke cewa wannan shine akida al-ash'ariyya kuma cewa Allah ba maganan yake ba ya kama da harafi a ma'anan ne sun ma da Allah kamar malaka jibril yana zuwa ne ya kalli Allah sai ya gane me Allah yake zai fada wannan malaka kalamu nafsi ne malaka kalamu nafsi malaka ba dole ba su bizu canka ko ba dole wannan shi malaka kalamu nafsi mutum magana Allah kalamu nafsi mana magana ne a zuciyarsa subhanallah sai ka so mana malaka jibril yana zuwa ya kalli Allah sai ya gano me yake zai fada sai ya zo kuma ya gama ne wannan ba toye ware bane ga hakika da girman Allah sai da ka abin da ya dace shi ne ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da ka kwatanta shi da nan halika ka ba kika rasa ka huta ba mu sai Allah ba mu sai amuriyan Allah yake ba amma dai Allah Musa ya ji maganar Allah wannan shi mana wana da ina mu mun kira shi wa qarrabnahu nabiyya mun kusantar da shi kuma mun gana da shi saboda annabi Musa ya yi magana Allah kuma ya yi magana da Allah ina fata mun gane sannan kuma babu wanda yake iya kididdige maganganun Allah ke da mana ya kawo ayan da yake gaba yace wa nu'minu bi annahu haka nan kuma muna yin imani da cewa law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi Allah yana cewa law kana al-bahru midadan da ce teku ha da ce teku zai zama midadan zai zama kamar tawada tawada na rubuta da kalimatu rabbi na rubuta kalmomi ubangiji na da nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da teku ta kare kafin magana ubangiji na ya kare duk girman teku inda za a mai da shi kamar tawada ana rubuta maganganun Allah da sai teku ya kare magana Allah bai kare ba ina wannan gane haka kuma a gaba aya ta gaba kuma malai ce yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatu rabbi ma nafidat kalimatu ma Allah yace walau annama fil ardi min shajaratin da ce abin da ke cikin kasa min shajaratin na itace a ce duk itace da suke cikin kasa da za su koma aqlam su koma kamar alkalami ko kuma kamar alkalma wal bahru yamudduhu sai ko kuma ya zama masa tawada ina fada magana min ba'di ni sab'atu abhur bara wannan sai ko kuma akwai sai kuna guda bakwai kuma a je reserve idan wannan ya kare abu da wannan ha Allah yace ma nafidat kalimatu ba magana Allah ba za ta kare ba sai kuna duk za ta kare inna Allah azizun Allah shine madawwami hakimun shine mai hikima saboda haka babu wanda zai iya zai iya iya ya san iya kan maganar Allah babu kan wanda zai iya kidiye maganar Allah sai zama da yake a gaba yake wa nu'minu bi anna kalimatihi atamu kalimat kidu kan fil asbil akhbar wa ajmal fil ahkam yake kuma muna yin imani cewa kalmomin ka sune kalmomin wanda suka fice ka a kalmar kalmar sune kalmomin wanda suka fice ka shi kan fil akhbar wajan gaskiya a labarai haka nan kuma adlan wa adlan fil ahkam haka nan kuma shi ya fi adalci a cikin hukuncen sa duk magana da Allah ya yi to gaskiya duk labarin da Allah ya bada to gaskiya ne labarin Allah baya zama akasi ina ba don gani haka nan kuma hukuncin da Allah yake yi duk wani hukuncin Allah adalci ne Allah ba ya zalunci sannan kuma yake ruwa kuma ne suka tabi dole kuma suka fi kyawo adalci kana ban kana Allah kana kala yana cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ha magana ubangijin ka ta cika sidqan a cikin gaskiya wa adla kuma a cikin hukunci kuma da yake wa kana wa man asdaqu min Allah hadisa wa ne ne yake Allah gaskiya a cikin gaskiya babu wanda yake Allah gaskiya ina fata mun gani ba mu fara aya ta gaba sai mu tsaya saboda duk ana magana da akan magana Allah sai yake wa nu'minu bi anna al-qur'ana al-karim kalamullah haka nan kuma muna yin imani cewa al-qur'ana al-karim kalamullah magana Allah ne kalamullah ta'ala yake takallama bihi haqqan Allah yayi magana da shi hakika yayi magana da shi da gaskiya وألقاه إلى جبريل وما يجي فاتزوه بجبريل فنزل به جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي ثم جبريل يسوع كذا حديث عن الجنس النبي من غرب الله صلى الله عليه وسلم دليل على هذا الشيء قد على سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس أنا أقول كثير نزله روح القدس روحي لسركي شين يسوع كذا من ربك بالحق دعا أبنتك بالحق دعا فيه صوت نهار فنقم عليك وإنه لتنزيل رب العالمين عليك للي ولنا القرآن لتنزيل رب العالمين أن توقف تشيني دعا أبنتك الحديثين نزل به الروح الأمين روحي على طول أمين تتروني شيني توقف تشيني على قلبك لتكون من المنذرين يتوقف تشيني أبيس على الزوجين دونك كسن كده كتير مع سوبر بيت بلسان عربي بحرف العربي مبين وين يجي يفرج مني كم ده هو وين يجي أكيد أهل السنة والجماعة وما ده مجمع الله القرآن بحالي ثواني وما ده وصف كده إيماني القرآن بحالي ثواني القرآن كيف أنا لك تكتب كيف في الله هو ده مجمع متو أي كيف أنا لك تكتب كيف في الله هو ده كمرد جين الله بحالي ثواني kamar da zatin Allah ba halika bane to haka nan maganar sa ma ba halika bane kifa ne daga cikin sifofin sa kuma yana magana ne kamar da ya dace da girman sa da daukakar sa to daga alqur'ani magana Allah ne Allah yayi magana da wannan alqur'ani da harafin sa da kalman sa da jumlan sa da kuma sauti ina fata mun gane yawa wannan kuma wannan shine a cikin ahlus sunna wal jamaa kamar da magana Allah za mu kana insha Allah sai ka daga abin da ya tafi kuma da kafa Allah Allah da alhar al'arabi da abin da muka fada ne Allah ya ba mu da rinta inda kuma muka yi shiri Allah ya yi mu Allah ya fara mana fahimta da akwai tambaya da ku mu kuma fara anta kuma tambaya wa alaikum salam na'am anjanu da yake samu ko aljannan abinda suke yi shine dawatan juna suke akan safadan su haura har zuwa sama su shiga cikin sama ta farko su saurari maganganu da malaiku suke yi Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mala'iku abubuwan da za su gudana a cikin duniya su kuma mala'iku suna tattauna waɗannan abubuwa a tsakanin su saboda haka aljannu sai su dauki kansu su haura har zuwa sama su saurari maganganun da mala'iku suke yi daga wurin da suke samun labari akan abubuwan da za su faru a duniya ina fata mun gane idan suka zo kuma sai su zo su ga ma bota da su waɗanda suke mu'amala da su kamar da su a da sun kasance suna samun wannan labari ne a sake babu wani taro suna daukar kansu su hau su a sama su saurari magana amma kuma tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka toshe hanya sai zama to ba yanda za a yi su samu wannan labari amma kuma duk da haka suna sa to labari kafin mala'iku su gane su idan mala'iku suka gane su sai su jefe su da sauraro sama sai a halakar da su amma kuma kafin a halakar da su wasu suka samu wani labari sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna samu labari labarin gaskiya na abu da zai faru a nan duniya amma kuma idan suka samu labari guda sai sun hada da kariya guda dari a kai sai sun ta kuma shi da kariya guda dari shi yasa idan boka ya bar labari ba kullu bane yake bar labari akan abu kuma ya zama gaskiya ko ba kawai zai bar labari so da yawa ya zama so ba haka bane amma kuma yakan dace wani lokaci idan aka samu gaskiya daga cikin abubuwan da aljannin suka kawo maka ina ba ka mun gane saboda ga suna amfani ne da aljannu kuma ga yanda aljannu suke yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu zuwa wani boka saboda me a shari'a wato kaidan shari'a shine duk wani abu da ya zama to cutar da ke ciki ya rinjaye alheri da ke ciki to ba a so mutum ya kusance shi ko ba ka wani sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana giya ba ya ce mana akwai amfani a cikin sa ba kuma akwai cuta a ciki amma kuma sai ya ce cutar ya fi amfani yawa to haka nan kuma za ka iya samu labarin gaskiya a wurin jeru a wurin aljani, amma kuma abinda zai biyo baya na cuta na rasa imaninka na rasa aqidanka na kuma samu labarai na karya sun fi yawa akan gaskiyar da suke samu, da shi yasa kuma shari'a ta hana mu zuwa wurin aljani ko kuma wurin doka masu mu'amala. Wallahu a'lam. Kuka ga kuma idan ba ku kwana kamar wani hamdi sai ba ila anta a cikin kuma 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 kuma